Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A yau Lahadi shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa wa dakarun Amurka a sansanin Yokota na kasar Japan cewa babu wani mutum ko shugaban mulkin kama kariya ko wata gwamnati da za ta yi wa Amurka kallon raini. Furcin da shugaba Trump ya zo ne farkon ziyarar da ya fara kusan ta kusan mako biyu a Asiya. Ziyarar da ake sa ran za ta mayar da hankali kan Koriya ta Arewa da yawancin maganganun da ya yi yayin da yake jawabi ga sojojin Amurka za a iya kallon su a matsayin hannunka mai sanda ga ƙasar da ta zama saniyar ware a duniya. Trump ya faɗa sojojin Amurka cewa ku babbar barazana ne ga azzalumai da masu mulkin kama kariya waɗanda suke cin zarafin mutanen da basu ji ba basu gani ba. Akan hanyarsa ta zuwa Japan, shugaba Trump ya yi magana da manema labarai lokacin da yake shirin hawa jirginsa inda wakilin murya Amurka Stephen Hammond ya tambaye shi ko yana da wani sako ga mutanen Koriya ta Arewa. Sai ya ce ina tunanin mutanen kirki ne masu kokarin aiki. Mutanen kirki ne ba kamar yadda duniya ke daukar su ba, ina fatan komai zai tafi daidai ga kowa. Kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Saudiya ta rawaito cewa ƙasar ta kakkaɓe wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasar Yamal, wanda aka harba zuwa filin jirgin sama na King Khalid da ke arewa maso gabashin Riyadh. 'Yan tawayen Houthi a Yamal, waɗanda ƙasar Iran ke marawa baya, su ne suka ɗauki alhakin wannan hari, wanda sojojin Saudiya suka ci sun daƙile. Jami'an Saudiya sun ce harin bai yi sanadiyar asarar rai ba ko wata babban ta'adi. 'Yan tawayen Houthi sun ce sun auna filin saukar jiragen saman birnin Riyadh ne. Ƙasar Saudiya na jagorantar shirin ganin an daƙile mayakan Houthi a ƙasar Yamal, amma tashin hankalin ya fara yaɗuwa a ƙasashen da ke iyaka da Yamal ɗin. A watan Yuli, Saudiya ta kakkaɓe wani makami mai linzami a kusa da birnin Makka wanda aka harbo daga Yamal wata guda kafin a fara aikin haji. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bam da aka dana a mota ya fashe a birnin Deir ez-Zor na Siriya, a cewar kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin Siriya. Fashewar da ta faru a jiya Asabar ta yi sanadiyar rayukan mutane masu yawa, a cewar kafar yaɗa labaran Siriya Sana da kuma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Siriya. Ya zuwa yanzu dai babu tabbacin yawan mutanen da suka mutu. Harin da ya auna 'yan gudun hijirar da tashin hankali ya haɗa su a gabashin kogin Euphrates, a cewar Sana da ƙungiyar kare 'yancin bil'adama. Birnin Deir ez-Zor shi ne babbar cibiyar aikin haƙar mai a ƙasar Siriya, kuma shi ne babban yankin gudanar da kasuwanci a ƙasar. Birnin na ɗaya daga cikin birane biyun da dakarun Siriya suka iƙirarin ƙwato ikonsu ranar Juma'an nan. Nasarar da suka samu a kan iyakar Siriya da Iraki ta biyo bayan wasu hare-hare biyu da dakarun ƙasashen biyu suka kai. Ƙungiyar ISIS mai iƙirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwan da take da ƙarfi a Siriya da Iraki, bayan ƙarfafa hari a birnin Deir ez-Zor na Siriya da Al-Qaim na Iraki, ya sa ƙungiyar ISIS ta sami ikon wani ƙaramin yanki a bakin iyakar ƙasashen. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa, Red Cross da Red Crescent Society, sun ce sun gano cewa an tafka almundahana sosai a lokacin da ake yaƙi da cutar Ebola Afirka ta Yamma daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2016. A wata sanarwa da aka fitar, ƙungiyar agajin ta ce ta fusata da ta gano wannan almundahanar, sannan kuma ta sha alwashin ladabtar da duk wani jami'inta da ke da hannu a ciki. Barkewar annobar Ebola ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da 11,000 ta kuma shafi mutane 29,000 tare da cin zunzurutun kuɗi sama da dala miliyan 6. a lokacin da ta afka kasashen Guinea da Saliyo da Liberia. A Saliyo kungiyar Red Cross ta ce ta samu shaidar da ke nuna cewa akwai yiwuwar badakala tsakanin wani banki da tsohon ma'aikacinta wadda ta yi sanadiyar asarar kuɗi har dala miliyan 2.1. A Guinea kuma ta gano aringizan biyan kuɗi na dala miliyan 1.2. Kungiyar agajin ta ce za a kaddamar da wasu bincike har biyu a kasar. Sai kuma kasar Liberia inda kungiyar ta ce ta gano farashin kayayyakin da kungiyar ke saya da kuma kudaden wato da kuma kudaden da ake biyan ma'aikata an samu rarrafe kudin da ta kai dala miliyan 2.7.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzu lafiya. A ci gaba da amsa kiran da gwamnatoci da masana suke yi wa waɗanda Allah ya huwa cewa da masu ruwa da tsaki da su tashi tsaye su tallafa wa gwamnatoci a kowane mataki kan harkokin ilimi. A tajirin nan ta fuskar Mai Alhaji Muhammadu Indimi ya dauki nauyin ilmantar da yara 700 a yankin Niger Delta da ma wasu sassan Najeriya. Dr. Indimi wanda yake bayyana yawan kudade da zai kashe wajen ilmantar da yaran ya ce baya ga haka gidauniyar sa ta himmatukan wasu matakai na bunƙasa harkokin ilimi
ina ba su scholarship wajen guda 700 to tun kafin na gina wannan ƙauyen da ake kiran Sole Oriental Village kuma gidan nayi musu gidaje nayi musu makaranta nayi musu asibiti ba abin da ban yi musu ba
to
saboda haka ma har university ta uyo kayi recognizing dina zancen da nake gaya maka sabar mai zuwan nan za ta bani doctorate degree
to doctor ji
haka
doctor ni kamar cewa dama zan yi dungurungun ba sai an ba mu nawa ne kudade amma a kiyasance kamar nawa kamfanin ka ya kashe wajen kyautatawa mutanen nan cikin waɗannan da daukan nauyin makarantar yara 700 da sauran abubuwa da aka samar musu
eh to wannan ba zan iya gaya maka ba amma dai ko yanzu idan ka shiga internet za ka ga yanda gidajen da muke gida musu guda 100 kuma kowane gida yana da fitila da solar shi a sama da kuma za mu tona musu borehole
to kana da wani kira da za ka yi wa sauran takwarorin ka ɗan kasuwa na kyautatawa al'umma da suke ba wai dole kawai ma sai a inda kake samun amfani kamar inda ake haƙar mai ba a koda bangare ɗaya daga cikin matsaloli da ake fuskanta misali a arewacin Najeriya ko ma dai a yankin arewa maso gabashi inda wannan ne yankin mu da muka fito akwai matsalar jahilci na rashin zuwa makaranta da sauransu kuma akwai kokin cewa gwamnati ita kadai ba za ta iya daukar nauyin tafi da harkar ilimi da sauransu kuma ana danganta wannan rikici da ake ma cewa jahilci na daga cikin dalilan haka
malam sahabu yanzu zancen da nake gaya maka yanzu da na koma gida ina da yara 140 wannan zan tura su waje university kai mutumin Adamawa ne a cikin program ina wannan shekaran yaran Adamawa 20 zan kai insha Allah Gombe 20 Yobe 20 Kano mun riga mun kai 61 Borno na riga na kai 27 so in na fa har jigawa zan kai 20 kuma yau a Najeriya ba inda ake neman gudunmuwa da taimako irin
to doctor ka yi maganan daukan nauyin turawa yara kasashen waje na karatu ko za a iya gaya mana kaman nawa ka kasafta za ka kashe kan wannan aiki ɗaya kenan biyu kuma akwai tunanin gina makarantu a cikin gida Najeriya
to insha Allah kwanan nan za mu aza harshashi wani gini da kusan ba irin sa cikin university na Najeriya a university of Maiduguri
to
saboda haka in lokacin yayi za mu kira ku kai interview na kowa da kowa a wurin ana kiran shi za a kira shi Muhammad Indimi distance learning
oh.
So insha Allah za a yi kallo.
To
saboda haka ka san wanda ne a Florida wannan na Maiduguri zai fi shi insha Allah.
To Dr. Muhammad ne ko zaka ga mana kasafi gabaki da bangaren ilimi tallafi da kake wanda ba yanzu ka fara ba kamar nawa kake kashewa a shekara kuma wannan ayyuka sabbi da zaka fara nawa kake kiyasin zaka kashe ba dole sai an ga mana dab dab
mallan sahabo kudi ne mai yawa ba a talla kuma ba wai ina yi dan asani bane amma duk wani ubanta ko ubanka masu tura ƴaƴan su makaranta kowa ya san me ake yi in ka tura dan ƴaƴanka biyu ko uku ka san nawa ka kashe walle ina maka magana Dubai saboda haka ka sani fa cewa ni dinnan da kake gani nake magana da kai ban samu opportunity shiga makarantar boko ba ban taba yi ba ba wanda ya taba koyar da ni ABCD saboda haka na san amfanin sa shi yasa ni nake taimakawa mutane amma haga Allah ya taimake ni da basira na dole ya sa na koya da kaina wai koyan nan kuma ba wai wani ne yake rubuta mini ko wani abu ba a'a ina jin kaman irin ka sana magana da wani da haka na koya na koyi nawa ji da gani ana rubutu saboda haka ba wai sai na gaya maka ga shiga abin da zan kashe ba ka san mutanen mu da kai magana mahasada za su tashi ce maka surutu iri-iri kaman yanzu makarantar da muka yi a Lane University kana jin waɗansu har cewa suke wai kuɗin state ɗinsu ne na ɗauka na je to su kai ni ƙara so shi ne matsalarmu shi ya sa ka san ni bana irin wannan maganganu kuma abin da na yi bana faɗa na yi amma yanzu an pushing ina to the wall shi ya sa ma nake magana da kai
haka nan rahoto da muka samu daga jihar Taraba yana cewa wani bawan Allah wanda bai so a bayyana sunansa ba ya dauki nauyin ilmantar da ko kuma ya dauki nauyin karatun yara metan daga primary har zuwa secondary ga rahoton da Lawal Salikona ya aika mana
kusan dalibai 200 ne suka samu tallafin karatu daga wani bawan Allah dan karamar hukumar Gasol da bai so a ambaci sunarsa ba akasari yara da suka sami wannan tallafi marayu ne tsohon shugaban karamar hukumar wadda ke kishin yankin sa bisa al'amuran ilmi Alhaji Tukura Bashir ya yaba wannan bawan Allah
a yau wadannan yara guda 120 sun samu tallafin wannan bawan Allah wanda ya dauki nauyin yi musu uniform yi musu registration biyan kudin makarantar su daga primary school zuwa har secondary school so sabila da haka zahiri wannan al'amari ne wanda aka yi wa Allah kamar yadda kuma Allah ya dinga magana akan marayu wanda duka addinanmu biyu nan littafan nan guda biyu sun dauki batun magana akan maraya to wannan bawan Allah yayi tunani ga tunda wanda bai da mahaifi kaga gaskiya cikakke maraya ne karatu sababu da kuma dokuna babu sai fito yace maka masa to alhamdulillah gaskiya al'umman wannan yankin wadanda aka taimaka wa ƴaƴansu da wanda ba taimaka wa ƴaƴansu ba gaskiya duka sun cika da farin ciki da godiya
haka shi ma shugaban makarantar yayi godiya ga wannan bawan Allah
a gaskiya wannan wani yunkuri ne wanda Allah subhanahu wataala kadai shi ya san irin ladan da zai tanada wa wanda wannan aiki bisa ga dukkan amanni aiki ne wanda mutum zai yi tsakani da Allah tunda an je an nemo wa'ansu yara ne wanda suke fasu da galibi a al'umma aka zaɓe su aka sa su a makaranta ba tare da sun yi tunani haka ba tare da sun yi tsammani ba tare da kuma sun sa a rai ba saboda haka a gaskiya abu ne da yake hoɓasa wanda kuma za a so a yi kira da za a samu haka al'umma insha Allah ba za a samu yaro ɗaya wanda zai rage baya karatu ba
da yake wannan tallafi ya shafi kusan dukkan al'ummai da ke zaune a wannan karamar hukuma ta Gasol ƴan ƙasa da kuma mazauna wani dan al'ummar Ibo ya yi tsokaci bisa wannan tallafi da ya kunshi ƴan al'ummarsa sunana Chief Edwin Anya ni haifafen ɗan Imo ne na kai shekaru 42 a nan garin al'ummarmu ta Ibo ta yi murna matuƙa domin wakilin Ibo Kenneth Ogbeze ya kirayi ɗaukacin ƴan al'ummarmu da ƙarfe 10 inda ya ce masarautar mutum biyu ta ba mu gurabe guda uku daga ajin firamare tsaye har zuwa shida. Al'ummar Ibo ta yi wannan masarauta addu'a domin zaman mu a nan ba mu da wata matsala. Bacin illi, babu kuntutawa, sarki na saduwa da mu daga lokaci-lokaci kuma yakan kira mu don sauraren lafiyar zamantakewar mu. Idan dai karamar hukumar Gasol na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ke da ƙarancin ɗalibai musamman ɗiya mata a makarantun zamani. Jama'a da dama na ganin irin wannan agaji zai taimaka wa al'ummar wannan karamar hukuma cin gajiyar ribar ilimin zamani. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Yanzu kuma sai jihar Katsina, inda hukumar da take kula da tantance makarantu ko kwalejojin horar da malamai ta ƙasa ta ziyarci jihar Katsina a ci gaba da ziyara na bayan wasu shekaru domin gane makanta yadda harkokin ilimi suke tafiya a makarantu da hukumomi da ke ƙarƙashinta. Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da daraktan cibiyar horar da malamai ta ƙasa NTI reshen jihar Katsina Alhaji Bashir Nuhu Yashe kan muhimmancin wannan ziyara ga ayyukan da cibiyar take yi.
Ni shugaban hukumar horar da malamai a nan jihar Katsina, wato Alhaji Bashir Nuhu Yashe. Kwanakin nan ne mun ga kuinan kuna ta dudduba abubuwa, wato a turanci irin da ake cewa monitoring and evaluation akan aikin ku. Me yasa zai so ya ji ina aka kwana?
Kamar yadda dai duka aka sani, mu babban aikin mu shine horar da malamai, ba su kwarewa ta musamman, kuma ya kasance cewa sun samu wani certificate, wato wata shaidar takarda ta cewa ƙasa ta yadda da su, ba ma kamar ma'aikatan ilimi da tsarin ilimi na ƙasa ya yadda da wannan takarda malami zai iya koyarwa a primary school.
Mun ga kun yi baki daga hukumar tantance kwalejojin ilimi ta tarayya. Waɗannan baki sun ziyarce ku ko za ka ɗan yi ma mai sauraro bayani kaga cikin irin abubuwan da kuka yi tare da waɗannan baki?
Wannan baki dama kamar yadda aka sani su NCCE, wato hukumar tantance makarantu kwalejojin ilimi ta ƙasa, kusan sukan zo bayan kamar shekara huɗu su zo su duba yadda ayyukanmu suke, ya ingancinsu yake, ya malamanmu suke, ya littafanmu suke, ya cibiyoyin karatunmu suke, ya ƙwarewa su malaman take, ya ainihin su ɗaliban suke ma. Shin ana ɗaukar su bisa hanyar da ta dace, kuma su malaman nan sun cancanci su koyar a wurin, kuma irin su cibiyoyin da muke da karatu a wurin, shin sun cancanta a ce ɗalibai an yaye su ta wannan fanni? To alhamdulillah bana ma sun shigo sun duba, kuma sun yaba bisa ga yadda muka yi wannan aiki, kuma alhamdulillah ba mu samu wata matsala tare da su ba, duk da dai akwai 'yan abubuwan da suka duba suka ba mu shawarwari.
Ka ce sun dudduba, kuma akwai irin bangaren da suka ba ku shawara ganin cewa komai bai cika 100%. To waɗannan wani irin shawarwari ne suka ba ku? Kila wani guri ne sai kuna da wani rauni a gurin, wacce irin shawara ce suka ba ku domin gyara?
Akwai wurare da suka dan ba da shawarwari, kamar wajen kasancewa kafa abin da zan kira hukumomi masu ba da shawarwari na makarantu. To sun ba da shawarwari wajen wannan?
Da akwai shi ne koko bawo?
Akwai shi. Abinda suke so shine ya kasance cewa ana yin tarurruka akai-akai. To alhamdulillah sun ba mu shawara cewa kamar yadda suka ba mu shawara a riƙa yin wannan taro akai-akai, to mu riƙa yin taron yadda ya kamata akai-akai din. To wannan yana ɗaya daga cikin shawarar da suka bada. Amma alhamdulillah kusan duk manya-manyan abubuwan da suka duba na ɗalibanmu, na malamanmu, na kayan aikinmu, na yadda ita cibiyar take na makarantunmu, alhamdulillah wannan duk mun samu nasara.
Kun ɗan zagaya da su wuraren da kuke koyar da waɗannan ɗalibai, kamar da ina ku kewaya da su?
Mun kewaya da su nan Katsina da Daura da Malumfashi da Funtuwa, don su ne dama cibiyoyin da wannan karatu yake.
gudana. To akwai wani bayani da zaka na kashin kanka dangane da wannan ziyarar da suka kawo muku ga ita hukumar ta tantance makolejin ilimi ta kasa, ko kana da wani sako naka na musamman ga ita wannan hukuma?
Na'am, babban sakon da zan ci shine wannan aiki da suke yi yana da kyau kwarai, domin aiki ne suke yi wanda za su kara ma kolejin ilimi kwarin gwiwa na su fito su yi aikin su yadda ya dace. Wannan yana da kyau kwarai da gaske.
Ganin cewa kun fara gudanar da karatu haka na ilimin digiri, ko kun taɓa samun irin makamancin wannan ziyara daga hukumar jami'o'i wato NUC ta ƙasa?
To wannan ba mu samu ba tukuntu, amma kafin mu fara digirin nan ina tabbatar maka da cewa duk sai da aka yi bincike aka tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin ayyukan da NTI aka ce ta yi, tunda duk abin da ya shafi horar da malamai to wannan aikin NTI ne. Dan haka dokar ta bada tun ma da aka kawai NTI cewa mandate namu wato ainihin abin da zamu yi wanda doka ta bamu shine horar da malamai, a ƙara horar da su ya kasance cewa sun samu inganci na musamman. Muna ƙara gode ma Allah bisa ga irin goyon bayan da muke samu daga su shugabannin mu na can headquarter, domin aiki na koyarwa da horar da malamai aiki ne na sadaukar da kai, wanda son zuciya ko ragganci duk ba za su yi shi ba.
Daga jihar Kaduna kuma gwamnatin jihar ce ta kafa kwamitoci da za su rika tallafa tafiyar da makarantu a yankunansu. Kwamitocin sun kunshi malamai da tsoffin ɗalibai da shugabannin al'umma da ke yankin. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya tattauna da Hajiya Hauwa Saulawa, shugabar wata kungiyar farar hula, kuma ɗaya daga cikin sifetoci da za su rika sa ido kan aikace-aikacen irin waɗannan kwamitoci.
Kwamiti ne na mutane 17 a kowace makaranta na primary, kuma a kowane kwamiti ɗin kaga akwai shugaban makaranta shine secretary, sannan akwai shugaban SBNC ɗin, shugaban ƙungiyar yawwa, wanda yake fitacce ne a cikin al'umma. Sannan akwai shugaban addini, shugabannin addini da Krista da na Musulmi in akwai. Sannan akwai mata, shugaban mata, akwai matasa, akwai head boy da head girl suna cikin SCNC din. Sannan akwai masu aikin hannu, masu kafintoci, su pento, masu pentin, da kuma ire-iren dai masu aikin hannu. Dalili shi ne idan akwai abin da za su iya gyarawa a makaranta, suna iya gyarawa ba lalle don a ba su kuɗi ba, domin al'ummarsu ne. Wannan ƙungiya ta sanya ido a kan abubuwan da ke faruwa a makaranta, suna da abubuwan da ake cewa roles and responsibilities. Akwai yadda za su gudanar da wannan SBNC, akwai yadda ƙungiyar yawa, akwai abin da ya kamata su yi suma, domin makarantar da suke sanya ido a kai yana cikin al'ummarsu ne. Ma'ana ba za a zo a ce za a yi musu gyare-gyare wanda ba su san kanshi ba. Kuma yaran suke zuwa wannan makarantar, saboda haka ya kamata su sanya ido su tabbatar cewa yaran suna zuwa makaranta akan lokaci, ana koyar da su yadda ya kamata, akwai abubuwan da ya kamata a yi amfani da shi wajen koyar da yaran. Sannan idan akwai problem, akwai damuwa a makaranta, walau na makaranta ko babu kujeri, babu alli, babu abubuwa dai, ya kamata su ga wanne ne za su iya yi, wanne ne za su iya janyo masu hali a cikin al'umma su taimaka. Ka gane, in kuma abu ne wanda ya fi ƙarfinsu, kamar gyaran makarantar ita kanta, kamar babu roof din kwanan, roofin kwanan ya riga ya walgaje misali, ko kuma katanga na neman ya rushe, ko babu security tsaro, suna iya kaiwa gaba wajen local government su je su yi magana a kai, kuma wajen gwamnatin jiha ta taimaka. Amma abin da ya kamata su su yi tun da farko shi ne su duba su gani me za su iya yi, kuma ba a hakan nan kawai za su je ba, su abin nan za su rubuta su ce gashi gashi abin da ke faruwa a makarantarmu. In babu isasshen malamai ne, su ma suna iya ɗaukan malamai, amma idan zai fi ƙarfinsu za su je su faɗa a local government, ga fa makarantarmu ba mu da isasshen malamai, ba mu da isassun abubuwan rubutu, ba mu da isassun kujeru, sannan yara sun yi yawa a ƙasa suke zama da ire-iren wannan buƙatun, ka gani ya kamata su kai wajen local government kenan. To abin da ke faruwa shi ne wasu SDMC wayannan committee din, wasu suna da ƙarfi, idan an ce suna da ƙarfi suna da shugabanci mai kyau, wasu kuma ba su da shi a gaskiya. Masu shugabanci mai kyau zaka ga ana tafiyar da abubuwa sosai yadda ya kamata, ba tsangwama, kuma kowa ya san abin da zai yi. Wata abin da ake bukata shine a faɗakar da al'umma, kuna iya shiga makaranta duk lokacin da kuke so, idan yara suna makaranta ku duba ku gani shin akwai damuwa, yara na zuwa makaranta sosai, shin yara ma da suke yawo ba su je makaranta ba, me dalilin da ya sa ba su je makaranta ba, kila an kore su ne kan an ce a kawo kuɗi, ko an ce a kawo tsuntsiya, ko an ce akwai ire-iren ɗan haka damuwa, ko kuma iyaye ne suka ce lalle-lalle yaro ba zai je makaranta ba sai ya je talla ko ya je abin. To haƙƙin wannan ƙungiyar ne su je su bincika a gidan yaron da ke yaro ko yarinya da take kin zuwa makaranta ko da ba ta zuwa makaranta akai-akai, me ya damu su, sannan su tabbatar cewa yara suna zuwa makaranta har su gama makaranta, sannan kuma su tabbatar cewa ana koyar da su yadda ya kamata. In babu, in akwai malama ko malami wanda bai iya aiki ba sosai, za su gane. Suna kuma haƙƙinsu ne su riƙa taro a koda yaushe, inda za su tattauna abubuwan da ke faruwa a makaranta, inda kuma za su sha kan matsalolin da ke damun makarantun. Ka gani? To a kowane wuri, kamar yadda na ce maka, akwai masu shugabanci mai kyau, suna tafiyar da wannan SDMC din da kyau, akwai wasu kuma wayanda ba su da ƙarfin nan, shugabancin SDMC din ba ƙarfi. Ko shugaban yana da jin kai, bai san zuwa a koda yaushe, duk lokacin da aka ce za a yi taro shi yana zai ce maka yana da tafiya ko yana da wani abu daban, ba zai zo ba. To sai wani ma turo mata shi yake wajen taro, kai aka zaba, kai aka sa a cikin wannan SDMC din, matarka ba ta san kan abu ba, ka turo ta, me za ta gaya maka?
Masu aro duka-duka kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Cibahiro Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.